Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 6 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun nuna damuwa kan shawarar da Najeriya ta yanke na dakatar da tunta daga aiki a kasar. Jami'in adawa biyu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia sun lashe mafi yawan kujeru a zaben majalisar dokoki na farko a yankin cikin shekaru 16. Haka kuma za a ji cewa akalla fararen hula 11 ciki har da yara ƙanana suka mutu a lokacin da motar su ta tashi da Nakiya arewacin Afghanistan.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa 'yan Najeriya fa na ci gaba da tafka muhawara kan dakatar da kafar Twitter da gwamnatin kasar ta yi, inda wasu ke goyon bayan gwamnatin, wasu kuma ke cewa bai kamata bikin magaji ya hana na magajiya ba.
Gwamnatin Najeriya suna cewa suna so su taimaki matasa samun aiki, matasa su fara kasuwanci, amma sai suka zo kuma suna rike hanyoyin da ake kasuwanci din.
Za kuma aji cewa a ci gaba da taimakawa ma ayyukan ci gaba a Najeriya, hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta ba da gudunmawar ɗumbin magunguna ga wani shiri na jihar Bauchi na inganta samar da magunguna ga talaka.
Ita wannan hukuma ta USAID ta mutanen Amerika wanda suka zo su taimaka sun kawo magunguna da kaya wanda ya kai matsayin naira miliyan 480.
Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma za a ji shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsi Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun nuna damuwa kan shawarar da Najeriya ta yanke na dakatar da Twitter bayan da katafaren kamfanin sada zumunta na Amurka ya goge wani sako daga shafin shugaban kasa saboda keta dokokinsa. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na kasa da kasa su ma sun yi Allah wadai da wannan matakin, wanda ya biyo bayan kokarin da gwamnatin kasar da tafi yawan al'umma Afirka ta yi a baya wajen saka dokoki kan kafafen sada zumunta. Masu kamfanonin sadarwar Najeriya sun bi umarnin gwamnati ranar Juma'a na dakatar da shiga shafin na Twitter. Ofishin diplomasiya na kungiyar tarayyar Turai da Amurka da Birtaniya da Canada da Ireland sun ba da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da yammacin ranar Asabar da yin Allah wadai da wannan haramcin. Jami'in adawa biyu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia sun lashe mafi yawan kujeru a zaben majalisar dokoki na farko a yankin cikin shekaru 16, in ji hukumar zaɓe ta ƙasa a yau Lahadi. Daga cikin kujeru 82 na majalisar, jam'iyyar Somaliland ta ƙasa da ake kira Wadani ta samu ƙuri'u 31, ita kuma jam'iyyar Adalci da Jin Daɗi UCC ta samu kujeru 21. Jam'iyyar mai mulki ta Unity and Development Party Kulmi ta samu kujeru 30, in ji hukumar zaben. An dakatar da yin zaɓe na tsawon shekaru 10 sakamakon takaddama tsakanin manyan jam'iyyu 3 game da batun hukumar zaɓe, wanda da ƙarshe aka warware shi. Jam'iyyun waɗanda suka haɗe tare da lashe mafi yawan kujeru a cikin ƙananan hukumomi sun ce suna da niyyar haɗa kai a kan kansilolin birni a duk yankin tare da zaɓar kantumomi tare. Akalla fararen hula 11 ciki har da yara suka mutu lokacin da motar ta tashi da Nakiya arewacin Afghanistan. Jami'an gwamnatin yankin sun faɗi a yau Lahadi suna zargin masu tayar da ƙayar baya na Taliban da dasa mabuman. Babu wata ƙungiyar mayaka ciki har da Taliban da ta ɗauki alhakin harin, wanda ya fara ranar Asabar sa'o'i kafin manyan shugabannin Taliban da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su haɗa da Qatar don tattauna batun zaman lafiyar Afghanistan. Tsaro ga jami'an diplomasiya da kuma mutanen da ke aiki a hukumomin jin ƙai a Afghanistan. Wani mai magana da yawun ƙungiyar Taliban ya faɗa a cikin sanarwa a shafinsa na Twitter cewa Sher Muhammad Abbas, mataimakin shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar Taliban ɗin, ya sake nana da ƙarfi da yaji game da shirin samar da zaman lafiya na Afghanistan a ganawar da jami'an Majalisar Dinkin Duniya.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan ƙasar ke ci gaba da tafka muhawara kan cancanta ko rashin cancantar dakatar da kafar Twitter da gwamnatin ƙasar ta yi, biyo bayan dakatar da shafin shugaba Muhammadu Buhari da kafar ta Twitter ta yi. Halima Abdulrauf, gare ki.
Mahukunta a Najeriya na zargin kafar ta Twitter da taka rawa wajen tsananta yanayin zaman ɗarɗar a wasu yankunan ƙasar da ma ƙoƙarin wargazar da zaman ƙasar a matsayin al'umma ɗaya, kamar yadda ministan yaɗa labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana.
The mission of Twitter in Nigeria is very, very suspect as Twitter deleted the violent tweets that Nnamdi Kanu has been sending.
Kafar Twitter dai na zama wani dandali da 'yan Najeriya ke shiga don samun ƙaruwa ta fannin ilimi, kasuwanci da ma bayyana ra'ayoyinsu kan abubuwa da ke musu daɗi ko ci musu tuwo a ƙwarya. In ji masaniya kan ayyukan sadarwa Maryam Laushi.
To ai duk yanda aka yi wannan Twitter ɗin, reason ɗin da aka cire tweet ɗin da shugaban ƙasa ya yi saboda ya ɓata ma mutane rai, kuma ya faɗi wasu abubuwa kaman akwai abin da zai faru da wa'ensu a cikin ƙasan. Saboda haka mutane sun kai ƙara wato wurin Twitter, aka saukar da tweet ɗin. To kuma sai a zo a ce za a hana mutane magana, samun hanyoyin kasuwancinsu da komai, kawai saboda an samu matsala da abu ɗaya da ya faɗa. Kamata gaba ɗayan ƙasar su sha biya akan irin wannan abun ba.
Gwamnatin Najeriya suna cewa suna so su taimaki matasa samun aiki, matasa su fara kasuwanci, amma sai suka zo kuma suna rufe hanyoyin da ake kasuwanci din. To yanzu a ƙasar Najeriya ai Twitter wuri ne da mutane suke zuwa su saida kayansu, su samu mutanen da za su ma ba su aiki da irin sauransu. Wasu ma suna samun aiki a wani ƙasa, yana kawo mana foreign exchange a ƙasarmu. Sai su zo su ce sun rufe, amma sai su ce suna so su taimaki matasa. Ai wannan suna ƙara cucin matasa ne.
Na zanta da 'yan ƙasar kan matakin gwamnati na dakatar da kafar Twitter. Ga abin da suke cewa,
dakatar wannan ya shafe ni, ya mun illa ta bangare kamar bangaren harkan kasuwanci na, amma ni ina goyen bayan dakatar domin mu samu ƙasar mu tsaro, domin cewa ƙasar ta kasance farko ba buƙatar mu, bai mu kasa ƙasar a zuciya ta kuna kafin buƙatar mu, to yafi muhimmanci haɗin kan ƙasar mu shi muke buƙata.
Inana Yusufuddin A. Yusuf.
Matakin da Najeriya ta ɗauka na suspending in Twitter ya kasance ba za a iya amfani da Twitter ba a ƙasar gabaki ɗaya, abu ne wanda yake yana da kyau, domin wannan yana nuna cewa ƙasar tana da cikakken iko akan dukkanin abin da 'yan ƙasar za su yi amfani da shi. Mutane suna ganin kaman yawancin mutanen gwamnati na ƙasa da analog, to yanzu za su fahimci cewa lallai fa Najeriya ta tsaya tsayin daka kuma da kafarta akan dukkan wani abu da zai kawo mata barazana na haɗin kai ko matsala a ƙasa.
Ga abin da masani a fannin shari'a Khalifa bin Yahaya ke cewa,
abin da zan faɗa shi ne za mu ga akwai clear case of double standard wanda CEO na Twitter yake nuna, sannan kuma za mu iya cewa watakila akwai wani bike da kulle da musamman game da Najeriya. Za mu ga a cikin 'yan kwanakin nan abubuwa da dama sun faru na tashin hankali. Mun ga an kashe Ahmad Bulat Marigayi, mun ga abubuwa da dama da an kashe mutane wanda kuma an san su waye suke wannan abin, in ma ba a sani ba. To wannan magana da shugaban ƙasa ya ƙara nuna cewa to ashe dama akwai wasu mutane da suke goyon bayan abin da ke faruwa kenan. Ba zai yiwu a ce wasu tsirarru
matakin na gwamnatin Najeriya da yana zuwa ne biyo bayan share sakonnin da shugaba Muhammadu Buhari ya wallafa a shafinsa game da masu tada zaune tsaye a wasu yankunan ƙasar da kafar Twitter ta yi. A wani bangare kuma ministan shari'a kuma Antoni Jiran na tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya ba wa daraktan sashen gabatar da ƙara a matakin tarayya umarnin fara aikin hukunta duk ɗan ƙasar da ya ki mutunta matakin gwamnatin ƙasar na dakatar da amfani da dandalin Twitter, tare da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa, kamar yadda mai magana da yawunsa Dr. Umar Jibril Gwandu ya shaida mana ta saƙon wayar tarho. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, kar a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Cibiyar Zinhaffin da ke bibiyar cutar coronavirus ta ba da rahoto da safe yau Lahadi cewa adadin COVID-19 na duniya ya kai miliyan 173, yayin da kusan mutane miliyan 4 suka mutu. India, wacce ke matsayin ta biyu mafi yawan masu kamuwa da cutar, ta rawaito da safiyar Lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar 114,460 a cikin awanni 24 da suka gabata, adadin mafi karanci cikin kwanaki 60. Adadin mutanen da ke mutuwa a kullum sun kai 2,677, shi ne mafi kankanta cikin kwanaki 42. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi gargadin cewa duk da haka ba za a iya gano yawan mutuwar da cutar ta haddasa a Indiya ba. Amurka ta fi yawan mutanen da ke kamuwa da kwayar cutar coronavirus har miliyan 33.3 a cewar Cibiyar Hawking, sai Indiya da ke biye mata da miliyan 29 da Brazil da miliyan 17. Amurka za ta tsaya tare da kawayenta na Turai a kan Rasha. Shugaba Joe Biden ya alkawarin gabanin ganawa ta farko ido da Vladimir Putin. Biden zai je Turai ranar Laraba kuma yana shirin halartar taron G7 da na NATO, tare da yin wata muhimmiyar ganawa da shugaban Rasha a Geneva ranar 16 ga watan Yuni. Taron na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da rikici mafi girma a alakar da ke tsakanin kasashen biyu a cikin shekaru, tare da rikici akan wasu batutuwa da suka haɗa da zarge-zargen satar bayanai, ƴancin ɗan adam da kuma ikirarin tsoma baki a zaɓe.
Da Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda a ci gaba da taimakawa da ayyukan ci gaba da hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ke yi a kasar. Ta garzaya jihar Bauchi, inda ta taimaka da magunguna na naira sama da miliyan 400 ga wani shiri na jihar na inganta hanyoyin samar da magunguna ga talakawa cikin sauki da rahusa, kamar dai yadda wakilin mu a jihar Bauchin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Musa da inda David James shine jami'in da ke wakiltar cibiyar USAID ya yi bayani dangane da matsayin wannan taimako da aka samar wa jihar Bauchin.
USAID ta zo ne domin ta karfafa aikin na jihar Bauchi da yake lura da magunguna, haka magunguna na asibiti. Ta zo kuma ne ta ba su magunguna da kudin su ya kai miliyan 480 a kudin naira ta bayar wa gwamnatin Bauchi. Kuma wayannan magungunan za a dinga juya su ne yadda zai yi karfi ya zama cewa ya dauke wa gwamnatin jihar Bauchi nauyin da za su dinga sayan magunguna. Wannan maganin an ci gaba da juya shi, ana samun riba, za a yi amfani da shi wajen kara jari na wannan hukuma na DMA. Sannan zai zama da karfi yadda zai ci gashin kansa ba tare da neman wani tallafi daga gwamnati ba. Gwamnatin Bauchi ta taka nata rawar gani, ta ba da ma'aikata da za su yi wannan aikin, ta kuma ba da akwai dokoki da aka tsara domin biyar da wannan tsari na magunguna. Wayannan dokokin kuma matsayin majalisa na jiha an sa hannu a kai, an kuma yarda da shi, ya zama doka a jiha.
Dr. Aliyu Muhammad Maigoro shine kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi, ya tsokaci game da batun.
Mun kaddamar da wato yanda za a yi a tsara magunguna da za a kai su asibitoci a samu magani mai ingantaccen magani kuma a cikin rahusa. Wato akwai agency a gargashin Ministry of Health wanda ake ce mata Drug and Medical Consumables Management Agency. To wannan ci gaba ne domin a tabbatar an inganta tsarin yanda za a samar da magunguna masu kyau. Kuma ita wannan hukuma ta karkashin USAID kenan, ta yankin America, mutanen America wanda suka zo su taimaka sun kawo magunguna da kaya wanda ya kai matsayin naira miliyan 480. To wannan magunguna da kuma taimako da za su bayar na training a su wayannan ma'aikata shine aka zo aka kaddamar. Kuma kaga kayayyaki anan magunguna ne wanda muke amfani da su yau da gobe wanda mutane suke bukata, to su ne za a tuttura a dukkan wannan asibitocin domin a same su a farashi mai rahusa. Akwai kamfanin magani na Najeriya wanda mu anan Bauchi mun fara tattaunawa da su, za su zo cikin wannan jiha ta mu ta Bauchi. Kaga wannan magungunan da su aka yi aka kawo kuma ingantaccu ne, to ya za a yi zuwa gaba idan magani ya kare a sake samun wasu? To muna shirin tattaunawa da kamfani wanda zai zo ya bude kamfanin sa anan jihar Bauchi. Za a dinga yin wannan magunguna a jihar Bauchi, kaga kenan an tsallake wa duk wani farashi da zai hau tsakanin masu sayarwa, wato wholesaler ko retailers. Saboda haka magani ne direct ingantacce daga kamfanin, za a zo a saya sannan a rabawa dukan asibitoci. To wannan tsari yana nan a tafi, kuma muna fata kafin wannan magungunan su kare wannan abin zai dore insha Allah.
Pharmacist Abdulkadir Ahmed na hukumar samar da magunguna ta jihar Bauchi ya yi bayani game da yadda shirin zai gudana a jihar.
Mafi yawan magungunan akwai dai kamar su ruwa da ake ruwa wanda ake sawa mutane a jiki wanda yake ruwan sa ya kare, akwai irin ruwan gishiri da suga wanda da zinc wanda yawanci ake ba wa yara, akwai kuma antibiotics wanda an haifi yara sun sama wanda ake kira irin sepsis din nan da sauran su ciwon ido wanda za a yi musu. So an samu magani dai kala-kala guda 20 da wani abu ne muka samu kala-kala daban, kamar da fada maku ne miliyan 480, kamar da kuka ga stotin mu na nan Bauchi a ciki haka, to muna da wani store a Azare, muna da wani store a nan, yadda ka ga nake ciki haka Azare nan gisu ma insha Allah suke ciki.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida Abdulwahab, kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Sallama a gare ku masu sauraro, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce ta sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba ga duk wasu al'amura da suka shafi yanda matasa ke mu'amala da kafafen sada zumunta a yanar gizo. Madalla, irin tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi ga rayuwar dan adam a wannan zamanin baya misaltuwa, musamman irin damar da kafafen ke bayarwa wajen bayyana ra'ayi da fadin albarkacin baki. A Najeriya, wani batu da ke ci gaba da daukar hankalin ƴan kasar shine dakatar da amfani da kafar sadarwa ta Twitter sakamakon goge wani sako da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya wallafa a shafin sa na Twitter a makon nan mai karewa, da har ya kai ga kamfanin mallakin kasar Amurka ya dakatar da shi daga amfani da shafin na tsawon sa'o'i 12. A Najeriya dai sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu mabambanta.
Tunana Abdul Abdul, ra'ayina game da wannan hukunci da kafar sada zumunta ta Twitter ta dauka, gaskiya zance ne da bai dace, duba da cewa kalaman shugaban kasan ba wai suna nuna tsangwama bane da kyara, kawai gargadi ne ga waɗanda suke bore na bangarewa daga ƙasa ta hanyar tada hankula, kashe jami'an tsaro da barnata properties na gwamnati. Kuma ni bana tunanin akwai wata manufa a wannan kalame face ta kawo gyara da kuma kawo zaman lafiya a wannan kasa.
Gaskiya ni ban ga wani ai hatsari ma ya kamata ma a kama ma wanda ya cire wannan sako daga Twitter, tunda sako ne sosai mai muhimmanci. Mu da ke muna da son kai ba ma so musamman me ya faru, ba mu son a faɗi gaskiya, mu so kawai muke mu yi abin da ran mu yake so. Gaskiya ya faɗa kuma da ke an san gaskiya ne, shi yasa aka
wannan magana da shugaban kasa yi magana ce ta hankali ta da ce gantaka. Wanda duk bai fahimci wannan magana ba ya tabbata cewa bai da hankali, domin ya yi bayani ne akan ruwan da ya dake su, kuma ba sa fata wannan ruwa ya dake na baya.
Sunana Sa'ada Aliyu, game da tweet din da shugaban kasa yi, gaskiya ni ban ga laifi ba a ciki, tunda magana ta gaskiya bai ma faɗi suna ba, ko kuma bai nuna shi da ya ce duk wanda yake kawo tashin hankali a kasar nan za a yi maganinsa. So ni ban ga gaskiya laifin da ya yi ba a cikin wannan tweet din da aka rubuta, kuma ina ganin irin wannan waje an yi shi daman da mun a faɗi yadda ake so, wanda ma suke jawo tashin hankalin ba a cire nasu, ko kuma ba a tada hankali a kan nasu sai nan shi.
Goge sakon shugaban kasar da kafar Twitter ya yi ya biyo bayan korafe-korafen da wasu 'yan kasar suka yi na cewa kalaman shugaban yana tana musu irin abin da ya taɓa faruwa a kasar a lokacin yakin basasa a shekarun 1967 zuwa 1970 inda aka rasa rayukan mutane da dama. A cewar kafar, sakon ya keta irin dokoki da kamfanin ya shimfiɗa domin sa. Cewar Khalifa bin Yaya, masani a fannin shari'a kuma wanda ya yi fice a kafofin sada zumunta da akwai lauje cikin nadi.
Abin da zan faɗa shi ne za mu ga akwai clear case of double standard wanda CEO na Twitter yake nuna, sannan kuma za mu iya cewa watakila akwai wani bice da kulle da musamman game da Najeriya. Za mu ga a cikin 'yan kwanakin nan abubuwa da dama sun faru na tashin hankali. Mun ga an kashe babban dan siyasa Ahmad Gulak Marigayi. Mun ga abubuwa da dama da an kashe mutane wanda kuma an san su waye suke wannan abin. In ma ba a sani ba, to wannan magana da shugaban kasa ya ƙara nuna cewa to ashe dama akwai wasu mutane da suke goyon bayan abin da ke faruwa kenan. Ba zai yiwu a ce a ƙasa wasu tsirarru 'yan ta'adda su rike ƙasa to ransom ba, a ce gabaki ɗaya su ke yadda suka ga dama. Su sani shugaba fa shine commander in chief. Duk wani soja duwaye shugaba Muhammadu shine shugaban shi. To shin kana tunanin za ka yi wasu mutane su ɗauki bindiga suna kashe mutane kuma sai a ce musu ku yi haƙuri ku yi haƙuri? Ba haka ake yi ba. Kuma a lokaci guda da ake ta koce-koce ko aka yi magana har aka cire wannan, muna gani kuma wasu kuma da dama sun yi abin da ya fi wannan kuma an kyale. To me ake nufi? Yawwa, ya kamata mu gane cewa in abu ya zo batun ishu ɗin tsaron ƙasa, to ba abu bane na wasa. Ba za a bari wasu tsirarun mutane su yi yadda suka ga dama ba. Kuma ban ga wani abu da aka ce ba, a cewa aka yi 'yan ta'adda. To in kai ba ɗan ta'adda ba ne, to kai ina ruwanka? Babu ruwanka a ciki. So gaskiya wannan abin da ya kamata a bincika ne a gani shin menene alaƙar shi CEO na Twitter da kuma waɗannan abubuwan da ke faruwa. Domin ƙasa kamar Najeriya ba ƙasa ba ne wanda za a yi wasa da ita. Ƙasa ne mai mutane mabambanta, mutane daban-daban da sassa daban-daban. Kuma zaman lafiyan nan da muke gani shine komai. Kuma for a very long time ana wulaƙanta mutane, ana kashe mutane, kuma an yi shiru. To bai kamata kuma dan yanzu shi shugaban ya farka daga bacci ya yi magana ba kuma sai ya zama wani abu magana.
Kuma mutane musamman ma mabiya wannan shafin ko kuma ma 'yan Najeriya sun ɗau abin da za su ganin cewa kalaman shugaban ya nuna kaman wanda ana barazana ne ga wani bangare na al'umma.
Tuba nake wani barazana aka yi wa wani bangare? Idan ana magana ne dan cewa shi shugaba ya fito daga wani yanki, to mun ga mutanen yankin nashi ya ce duk wani wanda ya dauki bindiga a kashe shi, haka ya faɗa. To me yasa su waɗanda abin ya shafa 'yan yankin arewa ba su fito sun ce su ake a kashe su ba gaba ɗaya? In kai ba dan bindiga bane ba ruwanka, in ku kada muka dan bindiga.
To a wannan lokaci da muke waɗannan kafafan sada zumunta suke taka muhimmiyar rawa, musamman ma idan muka duba yanda aka kikiro shi, an yi shi ne domin kowa ya fito ya faɗi albarkacin bakin shi. To amma a 'yan kwanakin nan muna ganin cewa ana take ma waɗansu damammaki. Ya kike ganin irin wannan?
Shin daman da doka ta bayar ka faɗi ra'ayin bakinka ba kuma dama bane da ya baka kuma ka yi bi yadda ka ga dama, har ka kuma faɗi abin da zai iya cutar da tsaron ƙasa? Duk wani magana da zaka yi da zai iya tunzura mutane a yi kashe-kashe baka da wannan dama. Sannan kuma ba zai yiwu a ce kaman kafa irin ta su Twitter da waye a ce suna double standard ba, wato kaman wani zai yi abu a gani a kyale, wani kuma ya sai a yi magana. To ya nuna cewa akwai wani bita da kulli kenan. Kuma wannan gabaki ɗaya ba daidai ba ne. Ya kamata idan abu ya shafi batun tsaro, to dukkanin 'yan ƙasa su gane ya wuce batun siyasa. Mun gani ƙasashe daban-daban irin haka suka fara kuma an mutu. A Najeriya ma mun ga yakin basasa da aka yi an mutu. To me yasa ake irin wannan abu?
Tun a ranar Juma'a da ta gabata, gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin dakatar da ayyukan kamfanin na Twitter a ƙasar da ke zama dandali na bayyana manufofi da kuma albarkacin bakin matasa a duk wasu al'amura da suka shafi ƙasar. Sai kuma aka wayi gari a jiya Asabar, ita ma kafar Facebook ta bi sawun takwarattata wajen goge makamanciyar saƙon daga shafin shugaban ƙasar a Facebook. Wannan lamari dai ya sanya zargi a zukatan gwamnatin ƙasar na cewa waɗannan kafafe na taka rawa wajen ƙoƙarin hargitsa lamura na zaman lafiya a Najeriya. To gabaki ɗaya a nan shirin zai dakata a wannan makon. Sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu ɗauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
A gaida Shamsiya. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu fara da ra'ayin Husaina Alhaji Umar Koreba da Ummi Garba na Kwallo da Sadiya Isa Mai Kati Gashuwa da ke cewa kashe mutane 88 da wasu 'yan bindiga suka yi a ƙaramar hukumar Danko Asagu ta jihar Kebbi a Najeriya abin takaici ne. Allah ya ji kan waɗanda suka mutu. waɗanda kuma suka jikata Allah ya ba su lafiya ya kuma kiyaye aukuwar hakan nan gaba. Su kuma makasan Allah ya shirya su idan masu shiriwa ne. Sai kuma ra'ayin fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau mai cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. So masatar ɗaliban Islamiyya a ƙasar mu Najeriya abin tashin hankali ne ga mai hankalin. Domin wallahi gwamnatin Najeriya bata damu da ɗaliban Islamiyya kamar yadda ta damu da ɗaliban boko ba. Ya Allah ka kawo mana agajin gaggawa ko ma samu sa'idar rayuwa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya jikan ɗaliban Islamiyyar ba dan sun mutu ba. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya. Masu cewa a gaskiya ba mu ga abun burgewa ba ko zargi game da yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na dakatar da amfani da kafar Twitter. Don kuwa ba mu ga tasirinta ko alfanunta ga rayuwar talakan Najeriya ba. Kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta mai da hankali wajen dakatar da masu fuska biyu da masu yi wa gwamnati zagon ƙasa cikin harkokinta na yau da kullum. Don kuwa su ke neman durƙusar da ƙasar ko ta halin ƙaƙa. In ba haka ba, tamkar an bar jaki ne ana bugun taiki. Da fatan Allah ya ganar da mu kana yi iyan mana. Bari mu je ga ra'ayin Mahmud Salihu ƙauren na Moda jihar Zamfara. Mai cewa dama mun san ƙasar Amurka da ƙasashen yammacin duniya ba za su goyi bayan dakatar da Twitter da gwamnatin Najeriya ta yi ba. Kasancewar 'yan Najeriya da ke rura wutar rikicin ƙabilanci a shafin Twitter suna samun tallafi ne daga wurarensu. Muna kira ga waɗannan ƙasashe da su mutunta 'yancin hukumomin ƙasarmu na ɗaukar matakan da suka dace da mu, kamar yadda Najeriya ta mutunta 'yancin Amurka da ta dakatar da kamfanin Huawei daga ƙasarsu. Sai kuma ra'ayi na ƙarshe daga Shehu Adamu Rijau mai cewa 'yan gudun hijira suna buƙatar taimako daga gare mu. Haƙiƙa ya kamata mu taimaka musu domin dai su ma ba son ransu suka tsinci kansu cikin wannan hali ba. Tarkon ƙaddara suka taka. Duk kuma wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labari an manfa a taƙaice.
Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai sun nuna damuwa kan shawarar da Najeriya ta yanke na dakatar da Twitter bayan da katafaren kamfanin sada zumunta na Amurka ya goge wani sako daga shafin shugaban ƙasa saboda keta dokokinsa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa su ma sun yi Allah wadai da wannan matakin. Jam'iyyun adawa biyu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia sun lashe mafi yawan kujeru a zaben majalisar dokoki na farko a yankin cikin shekaru 16, in ji hukumar zaɓe ta ƙasa a yau Lahadi. Daga cikin kujeru 82 na majalisar, jam'iyyar Somaliland ta ƙasa da ake kira Wadani ta samu ƙuri'u 31, ita kuma jam'iyyar Adalci da Jin Daɗi UCC ta samu kujeru 21. Jam'iyyar mai mulki ta Unity and Development Party Kulmi ta samu kujeru 30, in ji hukumar zaben. A kalla fararen hula 11, ciki har da yara suka mutu lokacin da motar ta tashi da Nakiya a arewacin Afghanistan. Jami'an gwamnatin yankin sun faɗi a yau Lahadi suna zargin masu tayar da ƙayar baya na Taliban da rasa mabuman. Babu wata ƙungiyar mayaka ciki har da Taliban da ta ɗauki alhakin harin wanda ya faru ranar Asabar sa'o'i kafin manyan shugabannin Taliban da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su haɗa da Qatar don tattauna batun zaman lafiyar Afghanistan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Safilu Hashin Gumel wanda ya tani gabatar da shirin, da Linus Sahilu wanda ya hada, da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.